woman.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Ga dukkan alamu, adadin jami'an 'yan sanda da manema labarai ya zarce na masu zanga-zanga a wani taron gangami a Majalisar Dokokin Amurka ta Capitol, inda aka gudanar da mummunan bore a farkon wannan shekara. Jami'an tsaro a Washington sun dade shiri kan shiri, kana sun karo wasu daruruwan jami'an tsaro su taimaka. An kara fadin katanga, kada aka kafa shingayen dutse a nan Majalisar ta Capitol. Katangar karfe ta raba tsakanin inda ake taron gangamin da shatalaitale da ke gaban Capitol. An sanya alama mai rubutu cewa ba a rike bindiga a nan domin tunasar da baki da suka shigo Washington cewa ba a rike makami a fili. An jibge sojojin tsaron ƙasa na gundumar Columbia a kusa da wurin. Reuters ya ce an yi tattakin ne a cikin hayaniya, kana an ɗan samu rikici tsakanin masu zanga-zangar da wanda suke adawa da ita. Zanga-zangar da aka mata suna Justice for J6. An yi ta ne da zumar ba da goyon baya ga mutane da aka daure su bisa zargin kai hari a ranar 6 ga watan Janairu, lokacin da magoya bayan shugaba Donald Trump suka je majalisar domin hana tabbatar da nasara da Joe Biden ya yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2020. Kusan mazauna Hong Kong 5,000 ne wanda galibin su fitattun mutane ne za su kaɗa ƙuri'a a yau Lahadi akan 'yan takara da aka tantance su akan biyayya ga Beijing, wanda a ƙarshe za a zaɓi wanda zai zama shugaban birnin mai goyon bayan China. 'Yan takara masu rajin kafa demokuraɗiyya tamkar ba su ne tun daga zaɓen na farko da Beijing ta yi wa hukumar zaɓen birnin garin Bawul, don tabbatar da masu mata biyayya kaɗai ne za su yi mulkin birnin mai cin gashin kanshi. 'Yan sanda sun jibge jami'an tsaro a fadin birnin, inda kafafen yaɗa labaran yankin suka ce ana sa ran 'yan sanda 6,000 ne za su yi aiki domin samun zaɓe cikin kwanciyar hankali, zaɓen da mutane 4,900 ne za su kaɗa ƙuri'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, an kashe wani ɗan bindigan Indonesia mai alaka da ƙungiyar IS a wata musayar wuta da jami'an tsaro, a cewar ma'aikatan sojin Indonesia, a wani aiki da suka gudanar na yaƙi da ayyukan ta'addanci da aƙidar tsaurin ra'ayi a cikin wani gandun daji mai tsaunuka. Ali Kalora yana ɗaya daga cikin manyan 'yan bindiga guda biyu da aka kashe a samamen, inji shugaban sojan yankin Sulawesi ta tsakiya Brigadier General Farid Makruf. Sauran mutumin ɗaya kuma an gano shi ne da suna Jaka Ramadan. Rukunin haɗin gwiwar sojoji da 'yan sandan lardin Sulawesi ta tsakiya ne suka harbe waɗannan mutane biyu har lahira da yammacin jiya Asabar a gunduman Farigi Motong, inji Makruf. Gundumar mai iyaka da gundumar Poso ana masa kallon dandalin 'yan ta'adda a cikin lardin. Ya ce jami'an tsaro suna nan suna neman sauran mutane da ake zato mambobi na wannan ƙungiyar 'yan ta'adda ne. A jiya Asabar, kungiyar 'yan tawayen Huti ta kasar Yamal ta zartar da hukuncin kisa akan mutane 9 da suka ce suna da hannu a kisan wani babban jami'in 'yan tawayen a wani harin jirgin sama da rundunar haɗaka a jagorancin Saudi Arabia ta kai shekaru 3 da suka shuɗe. An zartar musu da hukuncin ne a inda ake kai mutane ana harbe su, kana an harbe su ne a gaban jama'a da sanyin safiya a babban birnin kasar Sana'a da 'yan tawaye ke rike da shi. Daga bisani, kungiyar Huti mai samun goyon bayan Iran ta raba hotunan kisan. Ɗaruruwan mutane wanda galibinsu 'yan Huti ne da magoya bayansu sun je kallon yadda aka kashe mutanen. Kungiyar ta zantar da hukuncin kisan ne duk da kira da kungiyoyi kare haƙƙin bil'adama da kuma lauyoyi suka yi ta mata a kan ta daina kashe mutanen kana ta sake musu shari'a. Kungiyoyin sun ce shari'ar da aka gudanar a kotun 'yan tawayen da ta yanke hukuncin kisa akan mutanen ba a yi ta daidai ba. Mutane tarin suna cikin sama da mutane 60 da kungiyar ƴan tawayen ke zargin su da aunawa da kuma kashe Saleh Al-Samad a cikin watan Afrilun shekarar 2018.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Da shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa akan Najeriya da kalubalen ƴan aware. Kuma za mu tashi ne a inda injiniya Zakari Ngoroje yake bayani akan tattaunawarsa da Senator Rochas Owele Okorocha akan batun aware. Injiniya gare ka.
Ina da kungiya mai zaman kanta kamar yadda na gabatar da su. Da na zo da laptop dina. Zan nuna muku kowane program ɗina ina samun mutum fiye da 4,000 kai shaida ne. A garin wannan programs ɗina na yi mu'amala da yanyamurai manya-manya da yawar kuma sun nuna mini ra'ayinsu. Wani ta'i nake zuwa da shi ta yadda ba zai gane inda na fito ba. Duk na san ra'ayinsu. Shi Okorocha da kake magana. Mun yi magana da shi kwanan nan ko yanzu sai nuna maka hoton da muka yi da shi a waya. Akan wannan abun na je na same shi na ce ranka yadda ka ga mu a arewa muna ganin ka ka zama zakara a cikin Ibo amma kash gashi kai you are a symbol of unity nake gaya mishi na ce kai ya kamata Najeriya ta yi rally around you idan aka yi la'akari da irin korafin da Ibo suke da shi domin duk bai wuce magana shugabanci ba kuma ka cancanci ka zama shugaba saboda halayenka da irin abubuwan da kake yi amma maganan democracy ba a daukan mulki a baka kawai saboda a yi pleasing dinka. It is a game of number. Ko ba haka ba, democracy saboda Allah ana dauka a ba mutum kyauta ne? Shugabanci ko chairman na local government ko gwamna ko shugaban kasa? Kai ne as an individual kamar shi yadda shi Okorocha yake yi. You sell yourself to the electorate. Ta yaya? Ta wajen nuna kai dan Najeriya ne. Ko ba haka ba, ba wai kai dan bangaranci ba. Yanzu muna da abubuwa da yawa da za mu iya bada misalai na shugabanci da yake tare da Okorocha. Ko ba haka ba, amma Okorocha shi kadai opinion dinsa da halayensa ba zai wakilci ra'ayi na mutanen Ibo na South East gaba daya ba. Haka ne ko ba haka ba, saboda haka ni ina ganin in a nutshell abinda ya kamata mu yi shine gaskiyar magana gwamnatin Najeriya da shugabannin mutanen arewa ya kamata su hadu su san yadda za a yi kamar yadda akwai wanda ya yi magana dazu ya ce me zai hana a kira conference kafin su yi a memorandum a can mu yi namu a nan mana mu san ra'ayinmu idan muka sai da ra'ayinmu a kan cewa ya kamata su tafi wannan shine kawai
to assalamu alaikum ta'aliki na guda biyu ne akan wannan al'amarin na farko kan maganar zancen da shi wancan bawan Allah ya faɗa cewar ya sunansa Ibrahim Bature cewar wai ba a hukunta Fulani banditi kowa ya faɗa wannan ƙarya yake lokaci nawa aka nuna sojojin Najeriya sun shiga daji sun kashe bandit ba adadi sau nawa aka nuna wannan
ko ba haka bane
sannan da kake magana cewa wai gumi ya je gurin su kafin gumi je wajen gurin su mutanen da suke kama ƴan uwansu ba su suke zuwa suke biyan kuɗin suke karɓan ƴan uwansu ba dan me saboda gumi malamin addini za a dora masa wata aya tambaya kansa iyaye da ake kama ayayansu da dama sun je sun ga mutanen sun biya sun karbo kuɗi tunda gwamnatin ta kasa ba za ta iya yi ba mutane su je sun karbo kuɗin su dan me saboda gumi malami ne shi kuma saboda ya kawo hanya da za a kawo solution ta abun wannan shi tabbata mana cewa mutanen Ibo da mutanen Kudu suna da hannu a wannan yakin da ake na bandita arewacin Najeriya we believe cewa suna da hannu a ciki domin duk wanda aka kama suna safaran makamai ga ƴan ta'addan nan duk mutanen Kudu aka kama tunda ake kama taba kama ko jiya a Niger State an kama harshashi guda 200,000 da wani abu a Niger State belong to kuma Inyamuri ɗaya kenan na bin su na gama da wancan magana sai taliki na na ƙarshe kan zancen shugabanci duk wannan abin da ake baki siyasa ce kuma ɗan siyasa ne manya suke gina wannan abu duk wannan abin da Ibo suka yi su suka cusa ƴaƴansu wannan aqida ta dafara mu namu iyayen da muka taso abin da suka ga mana an yaki amma Ibo sun tafi amma an dawo da su an mai musu gidajen haya su kudade ma na haya da aka tattara kan memus da kudaden su ko muka gansu a cikin iyayenmu a tare da iyayenmu muka gansu a cikin kasuwanni an ba su gurare da gidaje da filaye sun yi masana'antu a arewa amma su ba haka suke wa namun tanan a can gurin ba so da haka su sai suka dinga gina ƴaƴan su kiyayyar mutumin arewa a zuciyarsa su ne duk wanda suke fadan nan na Biafra ba wanda ya ga Biafra kamar da ni ban ganshi ba duk yaran da suke daukan makamun nan ba wanda ya ga yakin Biafra amma sau da yadda aka cusa masa kiyayya ta mutumin arewa shi sa suke wannan abun mu kuma namu yan ba su sa mana kiyayya kowa ba a Najeriya so da haka sai ga ba mu da rigima da kowa a Najeriya ba abin da ya dame mu da wani so da haka yanzu suna tunanin cewa wannan abun nasu ne zai sa dau shugabanci a basu to yanzu abin tambaya nan kuma shine shi shugaba aikin sa na farko menene kare rawuka jini da duki al'umma to sai wani mutum ya dauko makami yake kashe mutane dan a bashi mulki wannan a to wani hankali zaka dauki mulki ka bashi so da haka yanzu muna da munafikai a gwamnonin mu na arewa da suke hada kai da mutan kudin suke so kawai saboda mutum ɗaya na so ai masa vice president suke kokarin sai an dau mulki an kashe kudancin Najeriya to mu za mu resistin wannan abun nasu saboda mun san cewa ba wai dan kasa za su yi tunanin suke ta haka a'a duk wanda suke kowanne yana da tunanin sa wai shi a dauke shi mataimakin shugaban kasa shi yasa suke wa'annan kalaman da suke to ba yadda za mu da hankalinmu mu dauki igiya mu rataya a wuyanmu mu dauka da igiyar mu dinkawa wanda yake kashe mu kafin ma ya samu shugabanci akan mu ce shugabance mu ba za mu ba kamar yadda mutane da Jalta suka nuna mai nasu ne suke cewa dole sai an ba su abin da ma ba su haƙi a cikin sa aka ba su bere bere rike economy da services a kasan nan ibo ya rike commerce and trading ba yadda za mu saki wata political power tunda shine abin da muke da shi sakamakon yawan mu da abin da ya gana kurin abin da za mu daina barin wa'annan ƴan tamoran su shugabance mu mu zabi mutane na gari sahihai mu ba su shugabancin mu shine abin da za mu
to idan muka zaga yau dai magana ɗe ce kowa yana fafutukar ya nema wa kansa haƙƙi saboda haka mu yanzu a arewa mun riga mun san cewa ba mu da shugabanni waɗannan shugabanni da suka dade tun lokacin kakanninmu da lokacin iyayenmu da lokacin mu suna so su ci lokacin ƴaƴanmu da jikokin mu to yanzu in Allah ya yarda come 2023 za mu retiring din su za mu karbi arewan nan a hannunmu da izinin Allah za kuma mu yi abin da ya dace wanda duk yaga cewa yana son ai tafiya da shi yazo ai tafiya da shi wanda kuma baya so ya koma duk inda zai je amma kuma za mu ilmantar da mutanenmu an far mu mun farga mun kuma tashi daga bacci jiya ba yau bace yau kuma ba za ta zama gobe ba
mun gode Hajiya Maryam Nasir mun kusa kammala shirin saboda haka a takaita bayanai Commissioner Muktar Ishaq Gareka
to ni ina son in sake komawa baya in ƙara jan hankali shi harka ta jagoranci ba wai kawai a zaune zaka yi ta magana cewa zaka canja kaza ba kowane abu yana da tsari da ake biyowa a samu canji ko a tabbatar da al'amari dukkanmu mun yarda cewa arewa ba mu da shugabanci dukkanmu mun yarda arewa ba mu da haɗin kai to haka su ma a kudancin Najeriya ai su ma ba a haɗa suken ba in ya muri ba zai da bai rabe ba mutumin Niger Delta ma yana cewa shi ba iba bane ba so duk wannan maganar da ake yi ta araba kasan nan fa zance ne kawai na siyasa ƙarya ce ba da gaske ake yi ba saboda haka kuma ni ban yarda da mutane da suke cewa dukkan da ake cewa wai ba mu da shugabanni ai yanzu da muka zo muka zabi mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari ai kyakkyawar manufa da kyakkyawar aƙida ya sa muka zabe shi kuma ni har yanzu a waje na yana kokartawa abubuwa suna samun canji ko harkar rigima da yanzu maganar da ake cewa wayannan bayan Allah suke cewa ba a hukunci kamar yadda ya faɗa mutun nawa aka kashe Hausa Fulani wayanda aka same su da hannu a cikin wayannan abubuwan ba zancen ma ai shari'a kawai zuwa aiki aje a abuka musu inda aka san boye su aka same su kuma shugaban kasa ya bada umarnin duk wanda aka ganshi da makami kawai a harbe shi ba zancen shari'a duk wannan ba mataki bane na shugabanci Malam Ibrahim da yake cewa Hausa Fulani bai taimake shi ba lokacin yana BUK yana karatu in rigima ta tashi abinda kake kasa ganewa rigimar ba wai ta Hausa Fulani da mutumin Middle Belt bane ba a magana ce ta rigima mafi yawanci rigima addini idan rigimar addini ta taso ba magana Hausa Fulani ba maganar Ibo ba magana wannan rigima ta addini ce sai da haka kowa wanda yake Kirista in ya samu musulmi ko dan wanda kabila ne afka masa yake musulmin ya sami Kirista ko dan wata kabila ne afka masa zai yi so wannan abin ne yake shafar waɗanda suke ba musulmi ba idan rigima ta sa a cikin kuna zuna a cikin musulmai da yawa abubuwa sun taso waɗanda yake musulman su suke boye ma waɗanda ba musulmai din ba kuma ba ƴan kabilar su ba bari in ba da misali Mr. George my friend Barin baka misali a Plato an samu rigima ta addini. Bisinci inda rigima ta taso mafi yawancin mutanen da suke wajen musulmai ne. Limamin garin shine ya dauke Christians din da suke zaune a wurin su ya kai su gidansa ya aje. It's all over the world. Abarikin ladi. So ba magana ake ta ana kyamata zamantakewa da mu'amala da take kawo komai. Ni a rigimar da aka yi ta ranhin banki a Kano an zo za a kashe wani inyamuri ni na dauke shi na sa shi a shagona na kulle shi. Na kuma tsaya a kofar shagon na ce wani da yake son ya kashe shi ya fara ta kaira. So saboda haka abin da ke son mutane su gane shine ya kamata mu tsaya mu kalli matsalar Najeriya a halin yanzu. Matsalar kasar nan shine mu ne da ba ma son junanmu gaba ɗayan mu. Wannan shine gaskiyar magana. Mu tsaya mu so junanmu, mu taimaki junanmu, mu kawo ƙarshen abubuwan da suke faruwa. Waɗannan abubuwan da suke faruwa maganar raba kasar nan siyasa ce, da siyasar Najeriya da siyasar duniya. Wannan ita ke nan karkata da karkaraga. Idan an zo an ce an ba da arewa mutanen kudu su tafi, za su je can suna rigima tsakanin ƴan Niger Delta da ƴan Ibo, za su je suna rigima tsakanin Yarbawa da waɗannan mutanen da suke cewa a raba ga Najeriya. Idan ka zauka ce arewa mun zo mun yi wannan, ga ƴan Middle Belt kuna cewa su sun yi rako ga Niger Middle Belt, mu muna cewa ba mu yarda da Middle Belt fa. Duk waɗannan abubuwan haka kasar za ta zo ta zauna. Masu cewa malama Ibrahim kina ta cewa za ku zo ku canja, za ku take lead, aya za ku take lead din. Ina zuwa ai a saurara magana nake yi, a saurara magana nake yi. Hanya ita ce guda biyu ce. Hanyar nan ta magana canjin shugabanci a kasar nan guda ɗaya ce. Tak ka shiga siyasa, ka bulayin siyasa, ka joinin jam'iyya, ka bada gudunmawarka a wajen fitar da waɗanda za su shugabance ka. As far as kana gefe ba ka yi, kana zance za ka kawo canji. Ta yaya za ka kawo canji tunda ba independence candidate a Najeriya?
Wato alhamdulillah mun samu maslaha. Dole ne yanzu da kristocinmu da musulmanmu da wanda ma ba musulmai ba mu zo mu haɗa kai mu san arewan nan namu ne. Su abinda suke cewa it is true, amma shi ya riga ya magana akan addini. Ba zai yiwu ana rikici a sabon tasha an auka mu Banife bai san hawa ba bai san sauka ba akan addini. Shi Banifin ya zai rama. Kwanaki da aka yi rikici a Kaduna yarana cikin gari civilian JTF haka suka kwashi kristoci suka kai su sabon tasha. Akwai musulmai a can dangon fama aka ce ina suke, suka shiga cikin su suka kwaso su ka dawo da su wajen musulmai. Mu zaman lafiya muke so, an raba mu ne. In muka ce za mu tafi abinda wani tun da ya rubuta wani bai rabe akan yadda aka yi tun lokacin Obasanjo da aka raba mu da kristocin mu a arewa, takardan ya kai haka ya ce what has the North done shine a front page din rubutun shi ya fi over 500 pages. Ya shiga ko'ina maganan da ka yi lokacin da nake Lagos da ni da 1000 Kaduna da TV da wane ne duka haka muke. In aka taba dan arewa fitowa muke gaba ɗaya mu yaki mutane. So saboda haka mu dawo mu san mu arewa nan namu ne, ba mu da wata ƙasa in banda arewa. Allah ya ba mu komi mu dawo. Wayannan mutane da suke sama ba abun da suka sani daga dollar sai pound sterling sai euro ba inyamuri ba bahaushe ba bazan fariya. Abun da suka sani kawai kuma ba su difference na addini ba tsakanin su ba addini wallahi naira ne. Hajiya solution shine mu dawo kamar yanda yace a shiga siyasar nan, amma sai a yi gyara. Mu muna da grassroots. Saboda haka in ba an gyara grassroots ba akwai matsala daga ƙarshen ƙarshe. Wayannan ba za su je na agitation ba because wasu suna ganin suna son resource control, an ba su FARC suna samun kuɗi daga federation account akwai 13% derivation, an ba su Niger Delta Ministry suna da NDDC. Amma mutanen su kamar yanda muke kuka lokacin da na bar wori da Port Harcourt da na koma last 2 years sai na ga the same thing. Shugabannin ƴan siyasa suke cin kuɗin. So wannan abun yana affecting kowa ne. Mu dawo arewa ku manta da maganar Middle Belt, mu dawo mu zo mu san arewa nan namu ne, Najeriya namu ne, ba mu da wata ƙasa in banda Najeriya.
Kafin mu ba wa Saminu a ƙarshe don shi bai ce komai ba. Hajiya Zainab Binti Jazi daga ke sai George sai Saminu shi ke nan za mu
rufe. Kamar da yadda na faɗa ɗazu ni ƴar arewa ce kuma ni interest ina gaba ɗaya arewa ne. Ana maganan cewa ƴan Middle Belt da waye-waye ɗin na ɗan wana Malam Ibrahim yanzu in ka je can gurin ka ɗauka in yamur zai karɓe ka ba za su karɓe ka ba wallahi gara ka dawo gida cikin mu ne ƴan uwanka. Na ɗaya kenan. Na biyu in muka duba ma mu wane illa ma zaman mu da mutanen na yi mana? Me amfanin zaman mu da ƴan kudu? ƴan kudu sun koya wa ƴaƴan mu shaye-shaye. Abinda ma yanzu shine problem din mu na arewa banda in ka cire security, to yanzu matsalan mu da tafi kowace ina muke kallon arewa shekara goma.
Da wannan tambaya ta Zainab Ahmed Marshall, ko wacce aka fi sani da Bint Hijaz, za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kammala shirin. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Benjamin Gawon da Awalu Salihu da suka dauki shirin a faifai, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a kodayaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na rayuwar birni, muna tare da wani malami ne mai sana'ar saida kifi. To yau shine babban bakon namu da zamu zanta da shi. To malam, ko zaka gabatar da kanka?
To ina gabatar da kaina gaskiya. Ga munan
menene sunanka?
Sunana Awal Sani.
To malam Awal, kai mutumin wani gari ne?
Ina Kebbi Benin, Kebbi local government.
Kai mutumin
Benin Kebbi kuma hukuma Gulumbe.
To malam, gashi nan naga kaman anan kana sana'ar sai da busheshen kifi ne haka ko? To malam, yanzu kaman a misali wannan, yanzu wannan kifi haka, wannan kaman ya kai nawa zaka siyar mu da shi?
Mun ne sai da shi kimanin 2000.
Naira 2000. Ko nawa kaman nawa ke sai da shi kake?
Naira 2000.
Naira 2000. Wannan shine gaskiyarsa wannan?
Haka muka sai da.
To wannan fa?
Wannan mun ne sai kimanin 2000.
Naira 2000. To na kasan nan fa?
Kima 2000 ne, fa shi ne da wannan.
To amma yanzu a misali ina da kaman naira 2000 haka, zan iya samun kifi busheshe a nan?
Sai kuwa.
Ko 500 ma haka?
Kware su sai ana samun.
To ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kaman ka dade kana yin ta ne?
A gaskiya ban dade ba, saboda na zo nan dai ina laboranci. Yau da gobe da gobe ne ga dai ai nauyi na sauka kai na, ni ma ina da iyalai. Sai kawai ni tunani akai na kansu nimmi sana'a kifi. Yanzu shekara ta 2 na shiga ta 3.
Ka ce to da kana sana'a laboranci, kaman wani sana'a kenan ta laboranci?
Wai ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tuwa. To yau da gobe da gobe sai ni tunani ta ni ma kamata in bude na kasuwanci, zan ci gaba ake nema. To dan haka shine na fara wannan sana'a ta kifi.
To menene dalilin da yasa ka baro can jihar ku, jihar Kebbi, ka taho nan kake ka kama wannan sana'a?
To ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance. Ni nema ba inda ba ya kai mutum, da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi. Saboda can gida mu ne sana'a ta noma, ba mu gwada kasuwanci a gida. Kawai muka hito muka zo birnin tare saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida.
To baka ganin kaman wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta, za ka fi samu, ko kuma baka ganin kaman anan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka?
Wallahi kam da zan samu dama na yi son haka.
Ka koma
gida? Na san koma gida, neman kudin zauna gida. To abin ba wani yadda za a yi mutum ya samu yadda ya kaso. Yanzu Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo. Wani abinci dole ne sai ka hita, ba ka zauna cikin gida ka ce lalle nan za ka nemi kuɗi ba. Duk inda Allah ya kaddata ka je ka nema, can za ka je. To shi ya sa muka zo birnin Abuja neman kuɗi.
To malam, shin kuwa ka yi karatun boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba.
Ba ka yi karatun boko ba sam-sam?
Sam-sam. Mun dai karatun arabiya, mun wance na addinin musulunci. Amma nan garin nan, ko lokacin da muka shiga yaƙi da jahilci muka ɗan taɓa kuma dai da ba muka saki.
To menene yasa kuwa saki?
To yanayin rigimomi na hidimomin duniya. Saboda mutum nan garin nan in ba ka da ƙarfi sai ba ka dama ka yi kasuwa ka koma ka yi karatu, in ka dage gaskiya. to siyasa da ita wai ta tun ba mu bahi ba mu da ƙarfin gura sai muka hakura muka dawo ga kasuwa kawai.
Ko kaman yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa?
Gaskiya kifin na yanzu zai kai kimanin 60,000.
Naira 60,000. Ko kaman a rana kana kaman cinikin nawa?
To ciniki sa'a ne, wani lokaci za a samu ciniki 10,000, wani lokaci 15,000, wani lokaci za mu samu har 30,000 ma in Allah ya kawo kasa. To abin sa'a ne, an taɓa yi wani lokaci har 50,000. To abin ba ya kauce, wani lokaci ma 5,000 ma nake, wani lokaci kai 5,000 ma ba ni kai, amma yau da gobe da gobe sai mu haƙura.
To ka duba birnin Abuja birni ne mai tsadar rayuwa, in ka duba ɓangaren sufuri da gidajen haya, kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni?
To nan gaskiya a nan nake zama a Ira 11, nan nake kasuwa ba nisa nake ga nan Mangal Plaza, in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa.
To a nan Mangal Plaza din da kake zama haya kake yi koko wani ne kake, wani dan uwa ne kake zama tare da shi?
Ya alfarma ce kai muke ci mune samu wajen kwanta sai sai mu dawo wajen kasuwancin, wannan ne alfarma ne ga security gidan wanda kwana sai mu dawo nan.
To kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali?
To zuwa ita ta ha kama ta gari mun ne diba kimanin kwana 90 wata uku haka sai mu ta gida sai mu dawo.
To yanzu wannan sana'a da kake yi, ganin cewa kana da iyali, kana iya yin bukatunka kuma har ka dau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi?
Lallai haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayenmu, mu ce da iyalanmu har mu samu taimaka ma sauran kananmu da ita muke yi haka dai muke tagar da za.
To nagode kwarai malam.
Ta masha Allah.
To a gaida malam Sale.
Maganar zango ne. Maka san zango ku yi rawa. Ai tafa.
Shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.